Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel, tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana 4 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Sarfilu, babban jami'in gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump kan batutuwan bayanan sirri na tsaro ya yi gargadi da kuma bayyana China a zaman barazana mafi muni ga 'yancin ɗan adam da kuma tsarin demokaradiyya. Ana jiran Firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya faɗaɗa majalisar kolin ƙasar ta yadda za ta haɗa da mambobin majalisar gamayyar Dakarun SRF wacce haɗaka ce ta ƙungiyoyin 'yan tawaye. Sannan ma'aikatar shari'ar Amurka na tattaunawa da lauyoyin shugabar sashen kuɗi na kamfanin sadarwa na Huawei Meng Wanzhou ta yadda za ta iya komawa ƙasar China daga ƙasar Canada.
Kanun labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta nemi shugaba Buhari ya yi marabus. Ko me ya zafi haka?
Ban ga laifin sojoji ba. Laifin da nake gani laifin shugaban kasa ne. Shi ne commander in chief. In ya ce ba su aiki, dole canza ya sa wasu. Shi a fahimtar shi suna aiki.
Haka kuma za a ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta karrama wasu hazikan 'yan sa kai da suka taimaka wajen tafki masu garkuwa da jama'a a jihohin Adamawa da Taraba.
Waɗannan bayin Allah waɗanda suke tallafawa a ba su koda makamai ne ko kuma a ba su ababen hawa wanda za su samu tallafawa ƙasa.
Muna kuma tafi da shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke abota da Muryar Amurka ke zagaya sau a kamana tarihin garuruwa. Sai kuma nasihar Juma'a daga malamai. Amma yanzu sai an fara da gyara zama a sha labarin duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Babban jami'in gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka kan batutuwan bayanan sirri na tsaro na kashedi ma kasar China yana mai bayyana gwamnatin China mai mazauni a Beijing da zama barazana mafi muni ga 'yancin ɗan adam da kuma tsarin demokaradiyya tun bayan yakin duniya na biyu. Wannan gargadin daga daraktan sashin tafi da bayanan sirri na Amurka John Ratcliffe ba shi ne irinsa na farko daga wani babban jami'in sashin bayanan sirri ko kuma jami'an tsaro waɗanda an ɗau shekaru suna ta gargadin cewa faɗaɗuwa da harkokin tattalin arziki da na sojin China ke yi na ƙunshe da wata barazana mai yawaita ga Amurka. To amma wannan kiran na baya-bayan nan na a ɗau mataki kamar shi ne mafi tsanani. China na shiri ne don lokacin da aka samu duk wata arangama tsakaninta da Amurka. Abinda Radcliffe ya rubuta kenan a sashen rubuta ra'ayi a jaridar Wall Street Journal da aka buga jiya Alhamis. Ya kara da cewa ya kamata Amurka ma ta shirya. Ana jiran Firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya faɗaɗa majalisar kolin ƙasar ta yadda za ta haɗa da mambobin majalisar gamayyar Dakarun SRF wacce haɗaka ce ta ƙungiyoyin 'yan tawaye wadda ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati. Yanzu majalisar za ta ƙaru daga mai ministoci 20 zuwa mai ministoci 26. Ba a faɗi sunayen sabbin ministocin ba ko. To amma ana kyautata zaton za a ɗau wannan matakin cikin 'yan kwanaki. A cewar gamayyar Dakarun FFC wadda wata babbar haɗaka ce ta ƙungiyoyin farar hula da 'yan tawaye na Sudan. A wani taro na ba sabon ba a birnin Khartoum na ranar Laraba, mambobin haɗakar 'yan adawar sun ce ya kamata Hamdok ya ci gaba da zama Prime Minister a tsawon watanni 39 na lokacin shirin canza gwamnati. An ɗora ma Hamdok alhakin jagorantar ƙasar ta Sudan zuwa cimma cikakken zaman lafiya da gyare-gyaren tsarin tattalin arziki da kuma hawa kan tafarkin demokaradiyya mai ɗorewa. Kisar gillar mai ilimin kimiyyar makamin nukiliyar ƙasar Iran Mohsin Fakhrizadeh da wasu da ba a san ko su waye ba suka yi a makon jiya shi ne na baya-bayan nan a kashe-kashen da aka tsara da zummar rutsawa da jigajigan shirin nukiliyar Iran. Tun daga shekara ta 2007 an kashe manyan masu ilimin kimiyyar nukiliyar ƙasar Iran 6, sannan an raunata guda a wasu al'amura masu ɗaure kai. a kusan dukkan lamurran gwamnatin kasar Iran na zargin Isra'ila da kuma Amurka. Jami'an gwamnatin kasar Isra'ila basu amince ko karyata zargin ba. To amma jami'an gwamnatin Amurka sun ce sam kasar su bata taka wata rawa ba a waɗannan kashe-kashen. Can baya a ranar 17 ga watan Yuni shekara ta 2012, ministan harkokin bayanan sirri na Iran na lokacin Haidar Moslehi yayi shelar kamun wasu mutane 20 da ake zargi da kashe Ahmad Roshan. Ya zargi hukumomin leken asirin Amurka ta CIA da Mossad ta Isra'ila da MI6 ta Burtaniya da kai harin. Jami'an gwamnatocin Burtaniya da Amurka sun ce san babu ruwan kasashensu, amma jami'an gwamnatin Isra'ila sun yi gum.
To kafin bari mu sake dawowa da cigaban labaran, za mu leƙa ƙasar Najeriya inda harkokin tsaro ke cigaba da taɓarewa arewacin ƙasar. Lamarin da ya sa ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya ta nemi shugaba Muhammadu Buhari ya sauka daga mukaminsa. Ga rahoton Hassan Mai na kaina daga Abuja, Najeriya.
Kakakin kungiyar dattawan arewacin Najeriya, Dr. Akin Baba Ahmed, ya min karin bayani na neman da suke wa shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi murabus.
Shugaban kasa Buhari tsaro ya face mai, ko dai ya face mishi ko kuma ba da neman tsare a Najeriya. Yanda halin rashin tsaro ya zama a nan, musamman a nan arewa, dole mu faɗa ku dai a ganin mu. Shugaban kasa Muhammadu Buhari tsaro ba zai yi wa hannun shi ba, in kuma akwai shi to ba mu ga alama ba. Mulkin nan ya aje shi, yayi mu kashi, ya mun nan ne
sai ya ne sokansa da kan mulki zai ce maka tsaron.
Wanda bai iya abu ba sai ya sauka ba wani ya yi. Ai ba wani matsala ba ne, wanda ya ce a bani amana aka bashi amana ya kasa ɗaukan amanar. Shi da kanshi fa ya taɓa ce min shugaban ƙasa jinansa ya ce mishi ya sauka. Ƙasar nan ba zai iya tafiyar da ita ba. Shugaban ƙasa Buhari din jama'ar Allah yanzu akwai wata kalma da Buhari zai yi to ya gaya ma 'yan Najeriya musamman mu arewa wanda za a yi da shi.
Tun dai bayan ci gaba da ta'azzarar matsalar tsaro a arewacin Najeriya, hankalin 'yan kasar ke ci gaba da tashi. Dr. Muhammad Elnur Dongel da ke zama masanin tsaro a Jami'ar Maiduguri ya ce lalle fa akwai matsala.
Bisa gaskiya a matsayina masanin al'amarin tsaro, ban ga laifin sojoji ba. Laifin da nake gani laifin shugaban kasa ne. Shi ne commander in chief, in ya ce ba su aiki dole canza ya sa wasu. Shi a fahimtar shi suna aiki. To a cikin abu ku dole ya guda. Ko shugaban kasan alamar ƙarya ne? Ko ya gasa ne ko kuma bai san abin da ke faruwa kasan ba. Yau shekara 34 da ya fice, abu kusan kama da haka ya faru a Borno. An zo ana sace-sacen cana mutane, ana kashe-kashen mutane zamanin gwamnan Abdullahi Mohamed. Mu aka yi komishin muka yi alamar security nan. Duk barayin nan an samu an kashe su, kuma wanda suke taimakon barayin duk an kashe su. An samu zaman lafiya kuma ba mu taɓa zaman shugaban kasan da muka sani yau zai zama kamar haka ba.
A cewar Zanna Buguma na Borno, Alhaji Zanna Hassan Buguma, akwai bukatar shugaba Muhammadu Buhari ya nemo ɗauki daga kasashen waje.
Akwai sojojin haɗin gwiwa na multinational da ba da haɗin kai, mun ga abin da shugaban Chadi da shugaban Sosu a cikin lokaci kaɗan. Kamar yadda gwamnanmu na Borno ya nemi ainihin a ba da izini wa ainihin wayannan mutane su shigo.
To kowane martani fadar shugaban ƙasa za ta mayar akan haka? Alhaji Bashir Ahmad na ɗaya daga cikin masu taimakawa shugaban ƙasar akan sha'anin watsa labarai.
Maganan tsaro kwarai da gaske, an ɗan samu koma baya wanda kuma gwamnati tana iya ƙoƙarinta. Wannan ma abu ne da zai wuce domin gwamnati tana iya ƙoƙarinta ganin an samu tsaro. Su magana ta murabus ɗin shugaban ƙasa bai taso ba. Shugaban ƙasa mutane Najeriya ne suka zaɓe shi, mutane sama da miliyan 15. To don haka wata ƙungiya guda ɗaya ba za ta iya tasowa ko wasu tsirarin mutane su ce shugaban ƙasa ya sauka ba.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya.
Dr. Filu, ma'aikatar shari'ar Amurka na tattaunawa kan wata yarjejeniya da lauyoyin shugabar sashen kuɗi na kamfanin sadarwa na Huawei, Meng Wanzhou, ta yadda za ta iya komawa ƙasar China daga ƙasar Canada, a cewar wata majiya mai masaniya game da batun. Tattaunawa tsakanin lauyoyin Meng da ma'aikatar shari'ar ta Amurka ta kan kama ne bayan zaben shugaban ƙasar Amurka, a cewar majiyar. To amma har yanzu babu haske game da irin yarjejeniyar da za a iya cimma. Miang dai ba ta ganin ta aikata wani rashin daidai kuma ba ta da niyyar amsa cewa ta aikata wani abu alhalin ku ba gaskiya bane a cewar majiyar. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar shari'ar ta Amurka ta maka kamfanin sada zumunta na Facebook kotu saboda zargin yana nuna bambanci ma ma'aikatansa yan asalin Amurka tare kuma da dauko ma'aikata daga kasashen waje masu arha a maimakon yan kasar. Da dama daga cikin ma'aikatan wucin gadi da kamfanin na Facebook ya baiwa aikin dindindin yan kasashen waje ne. Ma'aikatar shari'ar ta kuma yi zargin cewa kamfanin na Facebook ya ki baiwa Amurkawa da suka cancanta guraben ayyuka wajen 2,600 masu albashin kimanin dala 156,000. Wannan matakin na zuwa ne bayan shafi shekaru 2 da aka yi ana binciken tsarin daukar ma'aikata a kamfanin na Facebook a cewar jaridar New York Times.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A wani sabon mataki na zaburar da ƴan aikin sa kai na maharba da kuma ƴan vigilante da yanzu ke taimakawa wajen yaki da masu garkuwa da jama'a da sauran bata gari. Rundunar ƴan sandan Najeriya ta karrama wasu hazikan ƴan sa kai da suka taimakawa wajen cafke wasu masu garkuwa da mutane a jihohin Adamawa da Taraba. Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da wannan rahoton.
We are here, we are going to honor them too. This will serve as a moral booster so that those who are bad amongst them will change their mind and realize that there is good.
Sifi Olubenga dai jike nan kwamishinan yan sandan jihar Adamawa yayin da yake jawabi wajen bikin karrama waɗannan yan sa kai da ke tallafawa wajen yaki da bata gari. Kwamishinan yan sandan ya ce kamar sauran al'umma su magungunan sa kai akwai bata gari to amma kuma rundunar yan sandan za ta ci gaba ne da aiki da nagari.
Grass of few ones who are bad, they are identifying them and dealing with them. But grass of courageous ones, good ones who took it upon themselves to satisfy their time and in some cases their life protect the community.
To wai koya waɗanda aka karaman keji ga da tabakin ɗaya daga cikin komandojin ƴan sa kai na maharba.
Ana Adamun Shenya da Ladima. Sai shi na gode Allah na gode musu. Zaɓen da suka yi suka sani a wannan abu. Karin da muke tare da samun jinkin nafin da guje-guje kama barayi. Lailin da ya sa suka kai cancanta na suka sani a wannan abu.
Baya ga maharba da kuma ƴan sintiri na vigilante, haka nan rundunar ƴan sandan Najeriya ta karrama wasu da ke taimakawa. Kamar wannan bawan Allah da muka saka ya sunan sa Sabili da tsaro.
Ni ma kuma da mutum da ta sani da su ba. Amma inda muke ko a kauye ne ko a cikin gari ne a duk inda muka je muna ganin za mu ba da gudunmawa tare da su hannu da za mu sanar da su kuma za mu tafi da
su. So tare akan ci gajiyar ganga to amma kuma daga bisani sai ku aya da kwabren wanda ba kasafai gwamnatocin jihohi ke ma tunawa da irin rawar da ƴan sa kan ke takawa ba. Hajiya Aisha Bakari Gombe da ke zama sarauniyar maharban Najeriya na ko cikin waɗanda ke sadaukar da rayukansu domin tallafawa jami'an tsaro.
Kuma muna nan muna tsaye-tsayin daka muna kuma ba da gudunmawa irin wanda Allah ya yadda mu daidai gwargwadon ƙarfinmu. Ba mu fasa ba kuma ba za mu fasa ba. Bayan shi kuma muna roƙo ga gwamnatin ƙasarmu da ta tallafawa waɗannan bayin Allah waɗanda suke tallafawa gwamnatin. A ba su koda makamai ne na ƙwarai wanda za su iya karan kansu da su ko kuma a ba su ababen hawa wanda za su samu su shiga wurare daban-daban yadda za su yi su tallafa wa ƙasa.
Koma da menene masu yin magana dai kan ce wai hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19:31,69 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini wadda kai wasu na da dangari shirin hadin gwiwan sashin Hausa na muryan Amurka tare da tashan Alpha Radio 104.9 dake garin Kumashi sunana Abdul Mugis ED Kotoko a cikin shirin mu na yau na samu damar tattaunawa tare da Hajiya Fara wata tsohuwa ce da ake zaton cewa ta girme duk wani Bahaushe ko Bahausa da take da zama ko yake da zama a zangon garin Nkoko to jama'a sai ai saurare lafiya
Hausawa su suka kafa zangon Nkoko da annan fara su sun maida nan gona ne ke su fito can su hawo dutse su gangaro su zo su dibi abinci su te da shi to sannu da nan ya soma zama gari su kuma she suka dinga gangarowa su ma suna ginin gana a takwami da ake kwaba kasa dutsin ga babban dutse ne in za ku hauku biyu she ka ce kama mini shine dutsin kama min dan kunshi na kai kana tura duwawun me shi in ya haushe kai kuma kama min yana jan hannunka har ku kawo dutsin ga da aka zo ana fasa dutsin sai su sa nakiya wani bomb wai shi nakiya zuwa dare she ka ji yana po dutsin na fafashewa lokacin za a yi hanyar farasun ga hanyar lori shi yasa zangon Nkoko Hausawa su suka kafa zango Nkoko.
To haja kaman da wani sana'a suka shigo garin.
Kakanni mu fatauce suka zo da shi. Mai kanwa, mai kwalli, mai nyama-nyama ɗan magunguna da shi Hausawa suka shigo da shi sannu.
Kin yi wani batun pepe kaman na san ta suka ce mana pepe ba san ma'anar shi.
Suna ce mana pepe ne. Kakanni mu na zuwa da kaya. Wani busa ne Hausawan mu ke yi shine kwabura. Kamar nan da bariya kana ji to mun akwai ƴan uwan kurin sun san kuma kuna zuwa she su jira ku su bidigin din itace su nannome su zauna in kun zo su ci gaba da tafiya
Alhaji Abdullahi Usman dan tsohon wazirin sarkin zangon garin Nkoko a nasa bangare
sunana Alhaji Abdullahi Usman min Jibir ko da suka iso nan garin Nkoko ba wani kabilan da suka tarar anan sai dai kabila Akwawu su ne suka tara Hausawa ne zallan mu zangon nan na Nkoko ba wani kabila wanda yake daban bayan Hausawa sun kafa zangon garin ya soma haduwa Yarbawa suka shigo ciki muna tare da su sai daga baya sai kuma Musawa su ma suka shigo abin da ya shahara da shi shine fatauci waɗannan iyayen nan namu wannan sana'a ne suka daga baya dukka sai abin ya koma sana'an gorun goru dai shine babban sana'an da muke alfahari da shi yau ya kai dukkan wanda yake da wani dan abu a hannu ya kasance yanzu duka saboda an kulla badai ya jawo masa matsala duka ya canya abin da yake hannunsa babu shi ya koma ya tsugunna
ko akwai wani waka ko take da ake magarin
garin nan dai ainihin sa ba mu yi masa wani waka na take amma mun san kamar ana cewa Nkoko garin goro hakikan zangon nan babban zango ne wanda yake a zamanin da ba wani kabila wanda zaka gane shi cikin zangon ne sai Bahaushe in aka ce maka yau Juma'a zaka ga zangon nan kowa naki ne fararen kaya ne ake zaune kofar sarki zangon nan abin da ya gada kenan a kwana a tashi kuma Allah yana daukan su daya ya saurare mu kuma yada
to baba ko zaka yi nuna mana wasu kalubale da kuke fuskanta
kalubale dai ma ce yana da yawa hakikan mun dan samu dan takaddama wajen limancin gari da sauransu shi dai wana sarki Muhammadu Usman shine sarki na karshe tun bai rasu ba bayan rasuwar shi limamin sa Malam Bawa ya nemi to yanzu waye ya cancanta ya limanci aka ba kanansa Hashimu limanci sai kuma aka dauna ibci aka ba Malam Adamu kamin kanin nasan ya rasu shi Malam Hashimu sai shi na ibinsa Adamu shi kuma Allah ya karbi ransa to bayan haka nan sai sarki kuma ya sake tambaya to yanzu waye ya cancanta yanzu mu bashi na ibci an dai kira mutane da yawa duk wanda aka kira ya ce shi bai so wanda aka kira ya ce shi bai so to shi kenan sai aka kirawo shi Malam Suma'ila din ya ce shi yayi sarki ya umarce shi da na'ibci yana cikin na'ibci din haka sai kuma Allah shi ma ya karbi ran shi ma limamin din Hashimu. Da Allah ya karbi ran limamin Hashimu sai ya kasance yanzu ba naɗa sabon liman ba tukunna. Sai shi kuma sarki wa'ana shi Muhammad Usman din sai shi kuma ya rasu. Ba a yi addu'an wannan ba, wannan kuma ya rasu. Bayan da aka yi addu'a aka yi komai aka gama, sai saura yanzu yara ne kuma waɗanda yanzu za su nemi abin. Cikin haka akwai ƙanin shi Adamu din. Ana ce masa Malam Ibrahim. Malam Ibrahim ya fito yana neman limanci. To kamin ya fito neman limanci, shi kuma wannan da aka dora shin ana ce masa Malam Suma'il, lokacin yana na'ib, sai su sarakunan waɗanda suka gaji sarautar na yanzu sai suka ce kaman duk mai neman limanci ya fito. Sai shi na'ibin Malam Suma'il din yana na'ib, sai ya kai goransa. Da ya kai goransa yana neman limanci, sai shi kuma wannan Malam Ibrahim shi ma ya kai nasa goro, shi ma yana neman limanci. To shi ne sai takaddama da ya zo dai aka zauna, a'a ai da can mun neme shi ya zo ya yi na'ibci, ya ce ba zai yi ba, saboda haka nan yanzu ba za mu ba shi limanci din ba, saboda haka mun dau limancin mun ba Malam Sama'ila. Akwai su wanda suka nada na'ib, ana ce masa Malam Nura, su suka nada shi na'ibi, sai suka ce to su wanda suke so sai dai shi in Malam Sama'ilan yayi limanci to Malam Nura shi kuma yayi na'ibci. Mu ko muka ce sam ba mu yadda da haka, saboda shi Malam Sama'ilan da kansa bako ne ya zo muna a cikin garin Nkoko, tunda yake ga ɗan gari bai kamata a ce shi da yake bako yayi limanci ba. Muka tafi wurin Chief Imam da aka duba takaddun yanda tarihin yake tafiya, sai aka ba Malam Ibrahim, aka ce Malam Ibrahim yayi limanci. To daga baya sai suka koma suka gaya ma shi Chief Imam din cewa idan aka ba Malam Ibrahim limanci to zangon Nkokon ba za mu zauna lafiya ba. To sai Chief Imam ya ce to abinda za a yi, na dauki limanci a ba shi Malam Sama'ila, in ya so Malam Ibrahim a ba shi na'ibi na daya, Malam Nura kuma a ba shi na'ibi na biyu, abinda aka ajiye kenan. To aka fito can. To da aka zo nan sai suka zo sai suka sauya, sai suka ce a'a, abinda Chief Imam ya faɗa shine Malam Sama'ila liman, Malam Nuru ya zama na'ibi na daya, Malam Ibrahim ya zama na'ibi na biyu. Akan kun ba haka aka shirya ba,
wannan yarjejeniyan ba yi shi kan takarda bane,
akwai takardu, akwai komi da komi yana nan aji. Muna nan dai muna ta abin nan gaddama har su sarakunan kasan da kansu suka ga irin wannan abin da yake faruwa cikin zangon Nkokon nan. To sai suka je wurin Chief Imam, suka je suka tambayi ba'asin magana. Chief Imam ya koro musu ba'asin maganan gaba daya, ba su takardu, suka zo suka duba, lalle suka ga eh ga abin da Chief Imam ya shirya. Chief Imam ya shirya din cewa Malam Sama'ila ya zama liman, Malam Ibrahim ya zama na'ibi na daya, sa'annan Malam Nura ya zama na'ibi na biyu. Sai su manyan sarakunan na kasa sai suka kira mu da muke shugabannin wajen fiskan wajen Malam Ibrahim, suka ce muna suna roko mu yi hakuri domin mu zauna lafiya, mu kale shi Malam Sama'ila wanda yake bako yayi limanci, in ya so Malam Nuran kuma yayi na'ibi na daya din, in ya so shi Malam Ibrahim ya dauki na'ibin na'ibi. Sai muka ce to ba komi, tunda ai mu zaman lafiya muke so, sai muka zauna akan haka. To akai wannan nadi, to da akai wannan nadin aka kare kuma shikenan dai muke zaune dai zaman da ya doya da manja.
To jama'a masu sauraro, sai mu ce Allah ya kawo sauki. A madadin sashen Hausa na muryan Amurka tare da Alfa Radio 104.9 dake garin Kumashi, ni ne naku Abdulmugis AD Kwatoko nake cewa sai kuma wani sabon jikon idan Allah ya kai mu.
Madalla, yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar Juma'a.
Bismillahirrahmanirrahim. da imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahadala sai lalle ku sani yawanci a cikin hudu in bisa haddan manzon Allah manzon Allah yana musu wannan gargadi babu imani ga mutumin da ba shi da wato amana haka zalika ba shi da addini mutumin da baya shiga alƙawari idan muka kalli waɗannan bangarora guda biyu a ƙasar mu ta Najeriya musamman kashi mai tsoka daga ciki na al'ummar ta wannan abin a samu matsala daga shugabanni har zuwa mabiya haka zalika al'umma suna cikin matsala matuƙar bannin su ma'ana jagororin su suka zama jahili haka zalika aka samu matsala masu kuɗi suka zama ruwata ko kuma malamai suka zama mafarauta ko kuma mabiya suka zama kwaye to al'umma ta shiga uku ta lalace ta warda wannan abubuwa masu bangarori guda biyu da na karanta yau duk wanda zai yi nazari a ƙasar mu ta Najeriya zai ga wannan abin shi ya warda ta ƙasar mu gaba ɗaya da har ma da waɗannan ma ba musulman ba wannan shi ne matsalar Allah ta'ala ka kawo mana sauki da gyara ya ubangiji shugabannin Allah ka ba su tausayin al'umma mabiya Allah ka ba su ikon yi wa shugabannin biyayya malamai muna kira da su haɗa kansu domin fitar da kwaya daga tsumba ko kuma fitar da damu daga harawa ya ubangiji ka taimake mu ƙasar mu ka tsaunar da mu lafiya waɗanda suka zace mu musulmai Allah ka ji kansu da rahama waɗanda suke raye Allah ka sa mu cika da imani ka tashe mu da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
To Allah ya saka malan da alkhairinsa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takeici. Ibrahim Gareka.
Babban jami'in gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka kan batutuwan bayanan sirri na tsaro na kashedi ma ƙasar China yana mai bayyana gwamnatin China mai mazauni a Beijing da zama barazana mafi muni ga yancin ɗan adam da kuma tsarin demokaradiyya tun bayan yakin duniya na biyu. China na shiri ne dan lokacin da aka samu duk wata arangama tsakaninta da Amurka. Abinda Radcliffe ya rubuta kenan a sashen rubuta ra'ayi a jaridar Wall Street Journal da aka buga jiya Alhamis ya ƙara da cewa ya kamata Amurka ma ta shirya. Ana jiran Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya faɗaɗa majalisar kolin ƙasar ta yadda za ta haɗa da mambobin majalisar gamayyar dakarun SRF wacce haɗaka ce da ƙungiyoyin 'yan tawaye wadda ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati. Yanzu majalisar za ta ƙaru daga mai ministoci 20 zuwa mai ministoci 26. Kisar gillar mai ilimin kimiyyar makamin nukiliyar ƙasar Iran Mohsin Fakhrizadeh da wasu da ba a san ko su waye ba suka yi a makon jiya shi ne na baya-bayan nan a kashe-kashen da aka tsara da zumar rutsawa da jigajigan shirin nukiliyar Iran. Tun daga shekara ta 2007 an kashe manyan masu ilimin kimiyyar nukiliyar ƙasar Iran 6 sannan an raunata guda a wasu al'amura masu ɗaure kai a kusan dukkan lamurran. Gwamnatin ƙasar Iran na zargin Isra'ila da kuma Amurka. Jami'an gwamnatin ƙasar Isra'ila ba su amince ko ƙaryata zargin ba, to amma jami'an gwamnatin Amurka sun ce sam ƙasarsu ba ta taka wata rawa ba a waɗannan kashe-kashen. Ma'aikatar shari'ar Amurka na tattaunawa kan wata yarjejeniya da lauyoyin shugabar sashen kuɗi na kamfanin sadarwa na Huawei, Meng Wanzhou, ta yadda za ta iya komawa ƙasar China daga ƙasar Canada. A cewar wata majiya mai masaniya game da batun.
Masu sauraro, anan muke a ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji su abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kafin mu salama muna mika saƙon taya murna ga ango Abdullahi Ibrahim Maigoro da amaryarsa Maryam Yakubu Jarimi waɗanda za a ɗaura aurensu a yau Juma'a da ƙarfe 1 na rana a masallacin Dan Fodiyo unguwar Sanusi da ke Kaduna. Allah ya ba da ikon halarta, amin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da shi na gabatar da shirin da kuma Cibahiru Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.